Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar suna iya samun mu ta tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da Kumuniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Na tarata mai zuwa 5 ga watan Nuwamban nan za a gabatar da zaben shugaban kasar Amurka, kasa mai dauke da jama'a kimanin miliyan 346,043 wanda manyan jam'iyyun siyasar kasar wato Democrat da Republican ke fafata, duk da yake akwai kananan jam'iyyun da suka fito su ma don tsayawa takarar. Muhimman batutuwa a wannan zaben na wannan shekara ta 2024 sun hada da ingantawa da sauƙaƙa harkar kiwon lafiyar ƙasar, baiwa mata 'yancin zubar da cikin da ba sa buƙata, da kuma kula da tsagaita baƙin haure wanda ake ta tafka muhawara a kansa. Yau a shirin namu na yau da gobe mun gayyato 'yan siyasa kuma masu nazari akan harkokin siyasar duniya don yin sharhi akan yadda suke ganin siyasar Amurka a halin yanzu. Masu sauraro, mu shiga cikin shirin.
Assalamu salamu jama'a da ke kasata, ni ne Jabar Muhammad in siyata Jabar Jalatu. Na cikin takaici, cikin takaici na kwanta barci. Ina cikin takaici sai na yi mafarkin an bani mulki. Mulkin yana da daɗi, mulkin yana da daɗi.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ajin mu na yau da gobe, inda muke ci gaba da tattaunawa akan siyasar Amurka a yanda zabe yake kusantuwa. Kowane takara dai a kowace kasa akwai irin da suke mai da hankali wurin yakin neman zaben su a nan Amurka. Abubuwan da suka fi mai da hankali a kai su ne abubuwan da suka shafi kiwon lafiya, baiwa mata 'yanci wurin zubar da cikin da ba a bukata, da kuma maganan Palestine, har da maganan wato bakin haure, wanda ya zama manyan abubuwan da aka fi mai da hankali akan su. To kowa da bangaren sa, yayin da akwai bangaren 'yan Democrat wato wanda Kamala Harris take takara akan wannan jam'iyya, da kuma wanda tsohon shugaban kasa Donald Trump yake wato 'yan Republican. Kowannen su yana da abun da yake iya janyo hankalin masu zaɓe a Amurka, yayin da waɗanda suke gani kuma suke yin sharhi a ɓangarori da yawa na duniya kowa yake nasa shari'a. To na Najeriya ba tare ne da Hajiya Hafsa Baba, tsohuwar kwamishinan matar jin daɗin al'umma, da kuma Alhaji Murtala Abubakar, shugaban ƙungiyar Kare Muradun Arewa, da kuma ɗan jarida Muhammad Ibrahim Yaba, wanda za mu tattauna da su. To barkanku da shigowa.
Assalamu alaikum.
Kuna da jin irin taki-takin da ake tayi da kuma yakin neman zaɓe da ake nan da can, ko ina sai tattauna ake akan abin da yake gudana, yayin da a bidiyo na lokacin muka samu mace da ta zama sakakura ita ma take takara da tsohon shugaban ƙasar su wanda ya dawo a karo na biyu. To me za ku ce a game da abin da yake faruwa ma dai akan inda suke gabatar da campaign wato yakin neman zaɓe na shi wannan zaɓe na 2024?
Ƙasar Amurka tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe wanda ta farki na demokradiyya an dade ana take wanzuwa, kuma ta zama kaman misali wanda sauran kasashe ma suke kokarin koyi da ita. To abinda ya kamata mu gane a wannan zaben don kowanne zabe yana zuwa da irin nashi salon ko kuma abinda ake kira dynamics wanda ke defining yanda masu jefa ƙuri'u suke fitowa su zabi jam'iyyar da suke so. Amurka kamar yadda kowa ya sani akwai manyan jam'iyyu guda biyu. Akwai Democrat, akwai Republican. Democrats su masu sassaucin ra'ayi ne, kuma su Republican su ne masu ra'ayi mazan jiya. To sannan kuma akwai ƴan independent wanda ina ga akwai ƴan takara guda biyu wanda su ma sun fito sun gaji da yanda Democrat din da Republican din suka kasa magance manyan kalubale wanda al'umman Amurka suke fuskanta, suke gani ya kamata su taho da nasu sabon dabarun wajen magance shi. To kamar yadda kowa ya sani, ita Democrat a kodan lokaci suna magana ne na ƴancin al'umma, suna magana akan batun bada dama ma mata na su zubar da ciki da kuma harkan climate change, wato
canjin
yanayi. So sun fi maida hankula akan wa'annan da kuma dawo da tattalin arziki na Amurka din. Wa'annan su ne abubuwa guda hudu da suka sa a gaba. Su kuma ƴan Republicans, ƴan mazan jiya kenan, yana magana ne na yanda zai rage bakin haure daga shigowa ƙasar Amurka da kuma batun hana zub da ciki da kuma abubuwa dai wanda suke gani ya saba aƙidoji na kasar da sauransu. Kamar yadda muka sani, baicin abubuwan cikin gida, wato kalubalen cikin gida wanda ya mamaye harkokin campaign din, akwai kuma abubuwa na waje, wato international ko kuma regional dynamics
na yanki
ya, wato geopolitical abubuwa da sauransu. So cikin su akwai batu na kokari da ake yanzu Donald Trump yana faɗi cewar America ba za ta ci gaba da daukan nauyin kasashen duniya wajen al'amuran da shi yake ganin bai shafi America kai tsaye ba, kamar yakin da ake a Ukraine da kuma kudin da America take bawa kungiyar NATO a kodan lokaci. Su kuma Democrats suna ganin cewar America za ta samu haɓaka na ci gaba da tsoma bakinta a wuraren da ba ma cikin ƙasanta ba.
Akwai batu na Palestine.
To amma gaba ɗaya da Democrat din da Republican din, abin da ya shafi harkan Israel da kuma ƙalubalen da ƙasar Palestine take ciki, dukkansu babu wanda ya fito da wani kwakwaran tsari wanda zai gaya maka duk wanda ya ci zaɓe daga cikinsu za iya samun wani sauyin yanayi. To abu commitment din su to Israel iri ɗaya ne, kuma duk wanda yake masu nazartan al'amura na yau da kullum za su gaya maka cewa kowaye ya hau shugabancin na America, saboda irin tasirin da Israeli lobbies suke da shi a nan Amurka ba za ka iya yin wani abu ba. So saboda haka zaɓe ne wanda za a yi a ranar Talata mai zuwa, kuma kamar yadda kika sani akwai tsarin jefa ƙuri'u na jihohi ya babbanta daban-daban. Akwai waɗanda sun ma fara wajen sati ɗaya kafin ranar fara ƙuri'u, wasu kuma kwata-kwata ma tsarin su shine za a yi ne ta hanyar wasiƙa. So za ka zaɓi wanda kake so ka je gidan da ake tura wasiƙu ka aika. Kuma dalilin da yasa ake haka, ana so ne wai don kar a bar kowa a baya. Kowa ya samu cewa ya samu damar zaɓen wanda yake gani ya cancanta.
To a ƴan takarar nan guda biyu, kowannen su yana da maudu'in da ya riga ya riki. Ita Kamala Harris an ga tana ta ikirarin cewa za ta ci gaba daga inda Biden din ya tsaya, da duk wani kuma tsare-tsare na harkokin mulkinsa ita ma za ta ci gaba, yayin da shi kuma Donald Trump yake cewa shi ma fa ra'ayinsa na kaman hana bakin haure shigowa da maganan kuma hana mata ƴancin su zubar da cikin da ba sa buƙatar haihuwarsa da dai sauran batutuwa wanda yake kowannen su hannun riga da ra'ayin juna. Hajja, wai ke ganin zai samu goyon baya daga al'umma musamman na Amurka wanda suka san yancin su, kuma kowanne sai sun duba sun ga wanda ya shigo takara me yace me kuma zai amfane su kafin su dangwala mishi?
To kinga yanzu abinda ake la'akari da shi shine wannan fafatawa ne tsakanin namiji da mace. To kuma in kin duba za ki ga shekarun baya da suka wuce, ita Kamala Harris ba ita ce mace ta farko da take son wannan kujera ba, in biki manta ba Hillary Clinton
haka
ita. To amma bambancin su shine ita Hillary Clinton kika batun yasi sun tsatta amma ita kuma wannan tana da garwaye to saboda haka shi yasa ma ake mata kallon cewa ita ma ba ai kasar bace a cikin wannan tafiya amma kuma inda suka dan bambanta saboda ita wannan ta samu ta zama mataimake shugaban kasa to sannan kuma shi kanshi shugaban kasan da aka ga ba zai iya ba a cikin jam'iyyar tasu to memakon a dauko wani daga waje sai aka dauko ta aka bata to kaman yanda kika fadi ko yana da nashi muradin daidai kuma yanda yake kaman na cin Amerika din kaman magana zubar da ciki na saurare ta tana cewa dole mace tana da ƴancin jikinta idan kila ko tana cikin wani hadari saboda aikin ga ko anan ma ai wasu lokaci mata sukan shiga hadari
ko matan aure ma
kaman misali yanzu a ce in mace tana da ciki ko cikin bai zauna ba yaje ya zauna a irin fallopian tube
a wajen
mahaifa to kin ga in a can ne ko kuma aka mata fyaɗe to kin ga in su a can ne sai sun bi ta wani abubuwa tukuna kafin su samu a samu lafiyar mace ko da zai kasance ma a bakin ranta amma kin ga mu anan sai ai kokari ai sauri a ce cire duk da su ma suna da kokari su ce cire din amma kuma wani lokaci go ƴan su matakan da dole sai ka bi yakan dauki abin to na san cewa tayi magana kwarai da gaske akai kuma tayi magana cewa akwai kudirin da sun suka yi ada amma kuma duk lokacin da Trump yazo yayi kokarin ya warware shi akan maganan sha'anin zubar da ciki da sauransu da kuma haihuwa to kin ga suna jayayya akan wannan sannan kuma ana ganin kamar cewa to tunda sun riga sun taho tare da shi Biden din to kuma za ta dora akan abin da yake yi kware da gaske akwai waɗanda muka san cewa irin suna goyen bayan ta ballantana wanda ake gani kamar waɗannan bakin haure sun zo sun yi kakage da ko sun zo sun zauna da sauransu su ma suna son su ci gaba da samun ƴancin zama don ba san yanzu idan shi Trump ya din ya ci ba menene zai kasance musu so saboda haka ita ma kuma ana ganin kamar cewa ita ma ai ba kuwa ce saboda tana da jini wajen kala uku ko kala hudu ma kuma sannan kuma ta zo ta yi maganan tattalin arziki dole ana gwada irin yanayin tattalin arzikin ko da yake sun bada irin lokacin da aka shiga matsalar corona lokacin da suke mulki kamar da mu ma nan duk aka shiga irin aka tattalin arziki ya da baya da sauransu
to matsala ce ta duniya gaba daya
kin gani kuma kamar yanda shi Mursala ya faɗa maganan musulmai maganan Gaza maganan Palestine da sauransu abinda yafi damu duniya yanzu kenan irin yanda ake kashe-kashe yanda aka rusa musu ko ina amma kuma ba wani wanda ya fito ta kamaimai yace ga abinda zai yi a cikin jawabin shi kamar ya kasance suna jin tsoro kila waɗanda suke rike da dukiyar ƙasar ɗan Isra'ila ne su America din suna jin tsoron saboda duk yawancin kasuwancin su da tattalin arzikin su kamar yana rike a wannan mutanen nan na Isra'ila ne so saboda haka suna jin tsoron cewa su je su faɗi wani abu ko kuma su je su yi wani abu su juya musu baya saboda haka kin gani dole kuma su yi taka tsantsan da sauransu amma kuma sai ya kasance tana ta faman maida hankali akan irin halayen da Trump yayi lokacin da aka ce bai ci zabe ba saboda ko jiya ma inda ta tsaya ta yi magana wurin inda aka tsaya aka yi tashin hankali din nan har wa'in suka rasa rayu kan su abinda ba a taba yi a Amurka ba sannan kuma yanzu idan kika duba duk da ana cewa ka aika da ƙuri'arka da sauri da sauransu sai ya kasance cewa sai muna ganin wa'insu abubuwa wanda bamu taba gani ba an cinna ma wa'annan akwatuttukan wuta
ana abu dai kamar
na kasashen Afirka so saboda haka sai muna tambayar menene dalili ne ya faru kuma yanda suke tafiya kuma suka maida karfi akan campaign din su da inda suke shiga da kuma irin goyen bayan da suka samu kin ga ita Kamala ta samu goyen bayan wa'ansu shugabannin kasa da suka yi ada dan in kika duba zaki ga yanda Barack Obama yake taimakon ta zaki tsamanin Barack Obama ne ma yake neman kujera muna ganin cewa kuma mata yanzu an ba su lokaci su fito yanzu su yi zabe abinda take ta faman
kuma an raba kafa kenan maza sun dauki can gefen mata ma suna goya mata baya
duk da haka nan kin san mazan ma suna goya mata baya shi ma kanshi Trump matan suna goya mishi baya amma ita tana ta kokarin ta ga cewa mata fa sun fito matasa fa sun fito kuma sannan an bata goyen bayan da ya kamata kuma tana sa rai waɗannan da suka yi ada shugabannin ƙasar nan wanda suke su ma a cikin jam'iyyarta tana ganin cewa su ma za su iya taka muhimmiyar rawa domin su bata gudunmuwa
Maliki yana da dadi a yaushe ban so a cikin bar shi A yanzu ni nake mulki a duniya ba a lahira ba Maliki ke bulya ku ba ka kuke
jarida prime ya ba ita siyasa an san abace wanda take bukatar kudi wanda babu wata kasa da za a ce wai ta yi siyasar a haka sai dai kowace kasa akwai tsarin ta musamman Amurka ba yanda muke tsarin samun kudi domin a rarrabawa waɗanda za su dangwala ƙura'a bane da a raba musu taliya da su omu ba so a can jama'an kasa za su iya tara kudin wannan takara kenan dai ko talaka zai iya yin takara a can amma in an tara kudin zai ga aikin yakin neman zabe da ake yi ne a ta kafafen yada labarai su suka fi cin kudin da kuma biyan motocin da za a yawo cewa can campaign ne za ka iya cewa game da irin tsarin su yake da kuma namu tsarin na nan Najeriya
eh ina ganin tsari ne mai kyau ta wannan bangare inda ya kasance cewa zaki ga manyan mutane ne za su ga wanda ya kasance cewa suke ba da tallafi in bambance ba na ga inda ya kasance cewa Elon Musk ne kamfanin Twitter din nan da X ya ba da gudun motsi ga takarar Republican wajen dalar miliyan 75 million US dollars ya ba da tallafi ga wannan haka su ma sauran akwai wanda ya kasance to su haka kamar inda ka bayyana haka suke tsare su a baka ne domin ya kasance cewa ka tafiyar da yakin neman zabanka
wato ka tallace kanka
ka tallace kanka ka yi amfani da shi a kan wasu labarai ka yi amfani da shi ta duk wani hanyoyi wani kan wata kafa da ba ka yi amfani da shi dai da yin da za su za ka ga sun zuna suna yan campaign ɗinka suna kiran gidaje gida ɗaya bayan ɗaya har a waya za ka suna kira domin a ce maka ka daure ka fito ya kasance cewa ka zo ka gabatar da ƴancin ka wato amma na ka zaɓa wanda ya kasance cewa ke so so su wannan ta wannan bangare gaskiya dole ne ka ce musu tuta ta wannan kokarin da suke yi ba irin namu bane da ya kasance cewa duk da mu a nan ne za ka kamfanoni ne da attajirai da za ka ga suna kai tallafa mu ƴan takara amma mu a nan an tallafa yawanci a kuɗin na tafiya ne ga baiwa al'umma a ce alarba mutane taliya da sauransu amma su a can abin ba haka bane yawanci gaskiya kamar yadda aka yi bayani shine su in kin lura da campaign din su za ki ga cewa suna mai da hankali ne akan abubuwan da ya kasance cewa ya shafi al'umma su a maimakon ya kasance cewa a ce ko ala wani kaɗe kaɗe ko ala wani abubuwa in ban mance ba kamar ita kaji sun ko wasu amurkawa suke magana akan ta shine ta mai da hankali ya za ta a tallafa mu masu ƙaramin ƙarfi inda ya kasance cewa shi kuma to ake ganin kamar cewa hankalin sa ya fi karkata ne ko kuma tsare-tsaren shi ya fi karkata ne wajen ƙara masu ƙarfi wannan abin ya kasance cewa eh dan economic policy din shi wanda wannan abin ya kasance cewa ya bambanta da inda ya kasance cewa in kika zo wasu kasashe za ki ga abun ba haka bane so wannan dole da kai ba musu domin idan mutum ya dauko magana kamar misalin shi wanda ke mai da hankali kan abin da ya sa ko dalilin shi da ya sa yake son cewa yake ganin dole ne a hana bakin aure shi zuwa kasashen yana magana cewa kasashe ne wanda ya kasance kamar yadda kawo misali a kwanan nan inda yake magana Venezuela kasashe wanda yake ganin cewa mutane yawanci wanda suke tsallakowa zuwa cikin America mutane ne wanda shi a kalamansa masu laifuffuka ne suna zuwa ne suna ƙara kuma da kwaya da kuma sallatin suna mamana safarin kwayoyi da sauransu sannan kuma suna kwace kananan sana'o'i a hannun adisawa ɗan ƙasa wanda su kuma democrats suna ganin a'a dole ne ya kasance cewa a fito da wasu hanyoyi da za a ga kowa ya shigo ya kasance kamar da aka misali a yanzu ita kanta kawo shi kanshi baba kumana ya sha kawo hujjojinsa akan cewa da a ce an hana iyayensa shigowa ta ya za a yi kasance za a ce an sami shi har ya kasance a ce kuma ya wannan saboda ka in kin ba su ga
kowa wato mutum dai idan zai kamfin din sa a can suka fito buru kuru ne su abin da suka tsaya akai
ya duk da cewa
dai ba tare su an yi lalle-lalle ba
duk da cewa ita bangaren democrats suna ganin kamar cewa shi Donald Trump ya fi mai da hankali wajen sukan abokin takararsa ita kuma ana ganin cewa ta fi mai da hankali akan menene ya shafi al'umma ta ya za a yi kasance cewa a ci gaba da tafiyar da kasan gaba
to wani tsari da ya fi burge jama'a shine yanda suke da tsarin dan jam'iyyar Republican zai iya zaben dan jam'iyyar Democrat in dai har abin da ya fito da shi shi dan Democrat din ya yi mishi daidai a ra'ayinsa haka zalika shi ma dan Democrat zai iya zaben dan Republican ba tare kuma sun fita daga cikin jam'iyyarsa ba sai da wannan tsari shin wannan abu ne wanda kuke ganin zai iya aiki a Najeriya
babban misali ma shine Babu Bush ne ya kasance cewa ya ne ga sauran shugaban kasar Amurka amma ita kamar da harin take
ita kuma democrat
duk da cewa ga wannan
ga gidansu gaba daya ma ba su irin
kowa ya san kakannin ta ma gaba ki gidansu ma da hasa ɗan Republican din ne amma kin ga ra'ayin ta ne take gani ta ra'ayin ta ne
kuma gidansu an ba
ta kuma an ba ta dama saboda ka wannan wani abu ne wanda ina gani ci gaba ne duk da cewa mu anan yawanci da yanzu kana yin wannan abu za a ko a ce an kore ka a jam'iyya da sunan cewa kana antipati ko kana magana mai jam'iyya a zaun kasa da sauransu
mutala ne za ka ce a kama da irin wannan ra'ayi da mutane suke suna da sanar 'yancin su zaɓi kowa a kowane jam'iyya ko da ba jam'iyyar su ne
wasu lokuta da yawa muna shagala da tunanin cewa ita tsari na demokradiyyar Amerika tana tafiya yadda ake kokarin nunawa a tarihin Amerika ba su taɓa shiga lokacin zaɓe wanda kan 'yan ƙasan ya rarrabu irin na wannan lokacin ba kuma ko da ake ba da misalin Barbara 'yar gidan Bush serving senator na abin na Democrat
wanda yake kan mulki
da ya fito ya endorsing Donald Trump so wannan abubuwan yana gwada mana sannu a hankali cewa su ma abubuwan yana kubuce musu kuma me ya kawo haka saboda jami'an siyasa ana kafa su ne bisa aƙidoji so zaki ga kamar yanda Amurka take a da a suna da club na yan makaranta tun daga secondary school akwai Republican club akwai Democrat club wanda ake koyar da yara yan makaranta aƙidu na waɗannan jami'u
tun
daga kanana har su taso su shiga harkan siyasa har su zo su zama manya suna kokarin abubuwa so kuma a lokacin saboda sun san muhimmancin shugabanci tsarin samar da shugabannin su akan tsari yake ba wai dare ɗaya ne za a mutum zai bayyana kamar yadda yake faruwa a sauran kasashe dan kana da kuɗi ka zo ka yi takara ka abin nan ba
to zabe da ya gabato ga fili ga mai doki sai wanda muka ji Allah ya ba sa'a wanda kuma zai dace da al'amarin kasashe gabaki daya saboda kamar yadda ake cewa America kamar ita ce police din duniya to a kowane lokaci su Amurka suna iya ba mutum mamaki zaben su ya sha ba da mamakin kana ganin kamar gobe wani ne zai fito ya zama shine shugaban kasa wata kalma daya da wani zai faɗa daga cikin wa'annan wanda kila kake so sai ka ji ka canza ra'ayi akan shugaban da kake tunanin zai iya zama shine ya samu nasara a tunanin ku dai yanzu wai kuke tunanin a yanda kuke ganin abubuwa suke tafiya wa kuke gani yake da wani dan dama to
ni dai gaskiya ina ganin kamar yadda nake bibiya saboda tabargazar da shi Donald Trump yake ta fama ni yake ta yin wasu suke burutsin shi ina ganin cewa ita Kamala Harris tana da akwai haske a wurin ta na farko zama mace ta farko ta zama shugaban kasa sannan na biyu kuma sai na duba naga irin magoya bayan da ta samu na uku duk da Trump yana da kuɗi biloniya ne ko menene shi amma kuɗin da ta tara na campaign sai zai zarta na shi to kin ga an yi maganar kudade ba kamar irin namu ba wanda ilan takara ce ko ni ce takara in nazo na tambaye ki sai in ce miki ga account number ba ina su committee suke yi wanda wannan shine committee da zai
kula wato takara ba zai samu ko sisi a hannun
ba zai samu ko sisi a hannun shi ba
kuma dan ka bada kudin ba zaka zama ubangida ba
a ba zaka zama ubangida ba so wannan zancen kin gani ba zancen ubangida kawai dai suna da wa'anda suke mara musu baya wa'anda kuma akwai wa'anda kuma in dake manta ba wa'anda kwata-kwata sun rasa ma Trump zan yi ko Kamala zan yi to su ne yanzu suke ta famun matsantama suna ta famun gwada musu ga irin hujojin ku fito fa ku yi zaben nan saboda kaza da kaza da kaza suna bin su kofa kofa gida gida wurin cin abinci ina ne duk suna ta famun bin su saboda su samu su tabbatar sun jawo ra'ayin su dan kowace ƙuri'a daya a wurin America tana iya canja lissafi matsalar da muke gani ma da take faruwa shine an yi maganar taliya da sauransu wanda nan da nan maimakon abin da kake da shi nufin da kake da shi da za ka yi ma jama'a shine ya kamata a yi la'akari da shi a zaɓe ka a'a sai ya kasance cewa dan abin da ka bada bai taka karaya karya ba
kamar ka sai ƙura'a
kamar riga ka sai ƙura'a so saboda haka shi wanda yake takarar yana ganin yafi karfinka saboda haka ba sai lalle ya zo gidanka ba ba sai lalle ya shiga kasuwa ba kamar yadda su ma muke gani suna shiga ba sai lalle ya je inda ake ko wurin aiki ko kuma yaje ma yana taimakon ana tuka tuwo da shi ko kuma ana rarraba abinci da shi zaki gansu duk suna zuwa waɗannan wuraren da ba zaki taba tsammani shugaban kasa zai je ba amma kuma zaki je ki gansu a wurin ko kuma su zo su zauna tare da wanda baka taba tsammanin ma zaka zai zauna da shugaban kasa ba amma za su zauna su hira su yi wasa su ci abinci su komi da komi da sauransu saboda haka mu abinda muka rasa kenan
wato a Najeriya in muna son haka
a Najeriya sai mun daina karban taliya to yanzu ba ga taliya ce ta kai mu inda ta kai mu yanzu ba muna nan kullun muna cikin kuka kuma muna garaje yau kuma ni ina ƙara jawo hankalin mata ina son in amfani da wannan dama hajja in jawo hankalin mata a duba a ga yanda matan nan bata zauna ba bata kwanta ba kuma bata dogara da cewa wannan ubangida na bane a'a kowa take son ya zo ya saka mata hannu saboda haka matan Najeriya da suke son su shiga takara su shiga zabe ba yau ya kamata su fara ba ya kamata a ce sun fara tuntuni kamar yanda aka yi magana cewa akwai makaranta hajja na san akwai International Republican Institute akwai Democratic Institute wanda duk ni ma kaina naje an yi training dina kuma suna training mutane yanda za su zama shugabanni tun da kananan yara da sauransu so saboda haka ba za ki zauna ki ce za ki haɗa kafa kina jiran wani ne ya zo ya miki kuma asusun nan in kina son ki takara tun nan da nan gaba to tun yanzu ya kamata ki sa committee din ki ba ruwanki da kuɗin mai taro mai sisi ya zo ya baki saboda duk wanda ya bayar yana da haƙƙi a kanki ba wanda zai zo ya ce miki a'a ni ne na kai ki a'a jama'a ta ne suka kai to abinda muke son a dinga la'akari da shi kenan
madalla a gaida binta da tawagarta. To kafin mu yi sallama da ku, za mu leka bangaren kwalama.
Me hawa o take tafa da shi ne a yau?
Stuffed mansa.
Stuffed mansa. Wato wanda aka ci cinkushe shi da kayan dadi da kayan aramashi.
To waye ne wanda ake sa nama a ciki?
To
so abinda muke bukata idan zamu wannan mansa. Muna bukatar nakakken nama, muna bukatar shinkafa, muna bukatar yogurt ko kuma nono mai kyau. Muna bukatar yeast, muna bukatar albasa. Muna bukatar kayan miya kamar tarugu da albasa. Muna bukatar
dubiya,
muna bukatar citta, muna bukatar tafarnuwa.
To muna
bukatar suga, muna kuma bukatar gishiri.
To shi duk kuma waina ce dan za a yi na kuma shinkafa?
Waina ne shinkafa.
Amma na mai ita ana cin ta miya ne koko ita kanta kankin kanta ta isa kanta?
A'a, haka ake cin ta. Zaki ana za a iya cin ta da breakfast a dan sha da ruwan Lipton haka.
To muje zuwa Hawa wannan kayan dadin dan na kusa a yi ta ne ma in koya.
Da farko dai idan za mu soft masa, za mu zo za a ji shinkafa. Kaman gwangwani hudu hakan nan.
Idan kaman gwangwani.
Idan kaman gwangwani hudu mutum zai yi, za a jika shinkafa, wato shinkafan tsofarin shinkafa. Idan aka jika ta, za a bata dai ta jiku daidai yadda za a yi waina. Idan ta jiku, sai a zo sai a tsane ta. A wanke ta dai a tsane ta. Sai a nika ta.
Wajen jikakkiyanta ke nan kwakwa gari yake ke nema.
Ina jikakkiyanta. In aka wanke ta, za a zuba da babban shinkafa. Shi kuma da babban shinkafa muna bukatar kamar kofi daya.
Amma
ba babban kofi ba. Kofi dai dan
karamin kofi. Kuma suka ce gwangwani hudu. To ita ma gwangwani daya?
Gwangwani haka kamar gwangwani daya. Ashi a dafan ta. Gwangwani daya ba wai kafin a dafa ba.
To na gane kuma a dan dai bore dan kadan haka.
Dai da yawa ba. To sai a zuba yeast a ciki. In kuma mutum bai da bukata optional, zai iya sai bayan ya nika sannan zai zuba yeast. Sai a nika. So idan aka nika,
za ka dawo daga nika.
In aka dawo daga nika, sai mutum wajen nika mutum zai iya saka albasa. Wani kuma zai iya bari ya yayyanka ta.
Eh, wani yana son ya
ganta a ciki,
wani kuma ya
baya
son ta yake
so. Inda dai mutum yake bukata. In aka dawo daga nika, to sai a zo sai a zuba yeast. In aka zuba yeast,
ga wanda bai sa a lokacin nika ba kenan.
Ga wanda bai sa a wajen nika ba. Sai a zo sai a sa yogurt kamar shi ma dai kamar gwangwani daya adadin.
To ina son ya sa, ina iya sa yogurt din sai da na kanti ko ko dai madaran shanu ake so.
A'a, mutum zai iya sa yogurt mai kyau, zai iya kuma saka nono mai kyau. To idan aka saka sai a jujjuya, sai a bar shi ya sha shi. To daga nan za mu dawo kan naman. Kafin ya tashi. Shi wannan naman za a zo za a dama yana ƙarƙe ne. Za a saka shi a wuta. In aka saka shi a wuta za a ɗan saka citta da tafarnuwa da albasa, za a yanka albasa da sinadarin ɗanɗano da ɗan kayan ƙanshi haka wanda zai kawar da wannan ƙarfin na nama da gishiri. In aka saka sai a bar shi ya ɗan tafarfasa. Idan ya tafasa ya ruwan jikin shi ya tsane. Sai a zo sai a zuba mai a ciki. In aka zuba mai, to da mai yankakken albasan mutum na gefe zai zo sai ya zuba a ciki. Ya zuba a ciki sai ga miya a jujjuya shi a jujjuya shi. Ya jujjuyi sosai in ya soyu. Za a bar shi da yadda za a iya ɗan dunkula shi haka ya ɗan yi bol.
Shi naman
kenan. Za a yanayin adadin yadda za a bar shi wajen juyawan ba. To wajen suyan za a bar shi ne irin yadda zai zama za a iya makin bol da shi.
Shi nama wannan da kashe
in shi wannan soyayyen nama da
kashe kuma da kashe nama to za a soya shi kenan.
That means ba za wai a soya shi ya kai kaman jambin nama ba, saboda in ya kai haka ba zai dunkule
kaman ba shi tsoro za a yi kenan.
Za a bar shi in aka zo sai a yi in ya dan huce sai a zo sai a yi makin bol din
kanana kanana.
In kanana kanana ba manya ba za a yi sai a aje. In aka aje sai a dawo sai mu dawo kan
shiwancin
kullu namu da muka saka shi ya tashi. Muka ɗauko za mu saka mishi, za mu yayyanka albasa ga wanda bai saka albasa ba a wajen nika. Sai a ɗan saka ɗan shuga, gishiri, sai baking powder. Tunda sashin da aka yi a rana maybe ya yi tsami. In aka sassaka sai a jujjuya. Sai a zo sai a ɗauko tanda. Sai a sa ta a wajen. To kun san ita waina ba ta son wuta da yawa kuma ba ta son wuta kaɗan. Daidai. In aka saka sai a saka mai. In aka sa mai. Sai a ɗibo wannan ƙullin kaɗan a saka. An ga ibo shi dan kadan aka saka. Sai azo sai a dauko wannan dunkulallen nama. Sai a saka a tsakin shi.
Guda daya ko biyu?
Fara daya. In aka saka sai a ƙara kullu akai.
To idan misali kina son ki yi kullun cikakken ruda yi. Sai ki raba shi biyu tun farko. Sai a zuba rabi a dauko wannan nama da yaji kayan hadi a saka a tsakiya sai a lullube shi kuma da wani ruwan kullun da. Na gane.
In gefe daya yayi sai a juye ɗayan gefen shima haka haka za a yi ta yi har a gama daga nan staff ma sa dinmu ta kammala.
Ko masu sauraro ta haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona wa Maimuna Dudu da ta daidaita mana sauti daga nan birnin Washington.